Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Talol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To madam, jami'ai a Turkiya sun ce shugaban kasar Sir Tayyip Erdogan ya sake shawara, inda yanzu zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka lokacin da za su kai ziyara. Haka kuma yau Laraba da kicin siyasar da ya shafa watanni huɗu a Hong Kong ya kai ga zauren majalisu, inda 'yan majalisun masu goyon baya kitafarkin demokuraɗiyya suka yi wa shugabar yankin ihu. Jiya kuma mutane 12 da ke neman tiketin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka tafka muhawara.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kaddamar da aikin rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kuri'a a yankuna huɗu na Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji rahoto akan ranar abinci ta duniya, wato yau kenan 16 ga watan Oktoba. Game da ranar matan karkara ta duniya da aka yi jiya 15 ga watan Oktoba kuma, wasu mata daga Jamhuriyar Nijar sun bayyana buƙatunsu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jama'ai a Turkiya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pence lokacin da suka kai ziyara Turkiya domin dakatar da shirin Turkiya na mamaye arewa maso gabashin Syria. Tun farko dai Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana da takwarorin aikinsu na Turkiya. Ya ce idan shugaban ƙasa Donald Trump ya je Turkiya, to zai gana da shi. Shugaban Amurka Donald Trump na neman a tsagaita wuta a arewa maso yammacin Syria. Ya ce mun ƙaƙafa takunkumi mai ƙarfin gaske da za ku iya tunani a kan Turkiya, kuma muna da sauran abubuwan da za mu yi idan har takunkumin ba su yi tasiri ba, ciki har da gawurtaccen haraji a kan ƙarafuna. Turkiya ta kaddamar da hare-haren soji a makon da ya gabata domin kawar da dakarun kurdawa da Ankara ke dauka, wato ke daukan su a matsayin yan ta'adda, amma yawancin kasashen yamma na kallon su a matsayin kawaye a yakin da ake da kungiyar ISIS. A lokacin da ya kai ziyara Turkiya, Pence zai bayyana buƙatar Amurka na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma shimfiɗa shirin tattaunawa, a cewar wata sanarwa daga fadar White House. Yau Laraba da kicin siyasar da ya shafa watanni huɗu a Hong Kong ya kai ga zauren 'yan majalisu, a daidai lokacin da 'yan majalisu masu goyon bayan tafarkin demokuraɗiyya suka katse jawabin shugabar yankin Carrie Lam, suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisar, inda 'yan majalisu masu rajin demokuraɗiyya suke ɗaga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini. An kuma ci gaba da ihu lokacin da Lam ta fara jawabinta, lamarin da ya tilasta mata barin zauren na wani ɗan lokaci. Ta sake komawa a karo na biyu, amma bayan da zanga-zangar ta ci gaba, hakan ya sa shugaban majalisar Andrew Leung ya ɗage zaman. Daga bisani Lam ta gabatar da jawabinta ta gidan talabijin. A nan birnin Washington kuma, 'yan majalisun wakilai sun amince da wasu matakai na nuna goyon baya ga masu zanga-zangar kafa demokuraɗiyya a Hong Kong, ciki har da wani ƙuduri da ya Allah wadai da katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ke yi a yankin na Hong Kong. Mutum 12 da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi muhawara a daren jiya Talata, inda kowannensu ke burin ganin ya fafata da shugaba Trump a zaben baɗi. Yayin muhawarar, dukkan 'yan takarar sun nuna goyon bayansu ga binciken da takwarorinsu 'yan Democrat ke yi a majalisar wakilai, wanda ka iya sa Trump ɗin ya rasa kujerarsa. A jawabinsa na farko muhawarar, tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci. Ya ce a tarihin Amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya ba kamar Trump. Ita kuma Senator Elizabeth Warren da ta fito daga jihar Massachusetts cewa tai shugaba Trump ya karya doka saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa masu bincike a majalisar wakilai cikin sirri jiya Talata cewa jami'an gwamnati sun faɗa masa cewa yayi a hankali akan batun mutane ukun da ake kira Three Amigos kan Ukraine waɗanda suke da iko kan duk wani lamari Amurka kan Ukraine a cewar dan majalisar Democrat Gerard Canoli. Canoli ya faɗa manema labarai cewa Kent ya bayyana taron ranar 23 ga watan Mayu a fadar White House lokacin da shugaban ma'aikatan fadar Mick Laboni yana da sakataren Rick Perry da jakadan Amurka a kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland da jami'in Amurka a Ukraine Kurt Volker a matsayin waɗanda suke kusa da duk wasu harkokin ƙasar Ukraine. Kent ya bayyana cewa su ukun suna kiran kansu da suna Three Amigos wato abokai uku kuma sun yi hakan ma a gaban shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani taro a birnin Kyiv a cewar Canoli. Canoli ya sake tabbatar da cewa Kent ya faɗa wa 'yan majalisar cewa gwamnatin Trump ta rike tallafin sojin da za a baiwa Ukraine yayin da ake matsa ma shugaba Zelensky lamba domin ya kaddamar da bincike a wani kambu da wani kamfani da ke alaka da ɗan abokin adawarsa ta siyasa Joe Biden. Daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin ɗaukacin adadin ƙananan yara a nahiyar Afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin haihuwarsu. Abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da samun ilimi. Majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara inda ake haifar yara a gida ba tare da iyayensu sun je sun yi musu rijista ba. An ɗago wannan batun ne a gefen taron ministocin ƙasashen Afirka da fannin yin rijistar yara ke ƙarƙashin ma'aikatansu wanda yake gudana a Zambia. A cewar wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin Zambia, Columbia Margado, rashin yin rijistar na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci. Ta ce idan ba kai wa yaranka rijista ba, tamkar ba a san da zamansu ba ne. A ƙasashen Afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. A jiya ne aka kaddamar da ayyukan rijistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kura'a a yankuna hudu daga cikin yankuna takwas na kasar. A ci gaba da shirye-shiryen hada kundin rijistar da zai bada damar samar da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin dakile duk wani yunkurin magudi a zabukan kasar da ke tafe na shekarar 2020 da 2021. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Miliyon 'yan Niger ne aka bayyana cewa za a yi wa rajista a albarkacin wannan shiri da za a shafa makonni ana gudanarwa a matsayin wani bangare na ayyukan hada kundin rajistar da zai ba da damar samar da katin zabe mai hoto da zanen yatsu. Yankunan Doso, Tilaberi, Tawa da Agadas ne aka bayyana a matsayin rukunin farko na wannan aiki. Abdulrahman Tari Bako shine wakilin hukumar zabe ta Seni a yankin Agadas.
Sai mu ma Allah godiya da ya gwada mu wagrana da zam kuma kamar duka kasashen Afrika duk waɗanda Allah ya sa suka yi biometri mu ma yau sai mu ci alhamdulillah muna cikin biometri. Ita wannan biometri dadinta muna tsammani tana sa a yi zabe na kirki mai tsafta paske wani bai ima wani zabe kuma in baka da katin nan baka yi zabe.
A wannan farko ana iya cewa shirin ya samu karbuwa daga jama'a ganin yadda suka fito domin yin rajista.
Suwai ba sunana. Sabon tsarin wannan da anka aza inda an mike da shi daidai alhamdulillah. Yayi gaskiya babu zancen sata kuma Allah ya ba mai rabo sa'a.
Sunana Isufu Asaddi. Nayi arole. Tsarin su yayi amma abu guda ne kuskuren da yake kamar abun babu gauga a cikin shi. Shine kamar mutanen naga kamar alamun ba kwararru bane kun ga har yanzu akwai mutane ga sunan wanda har ba su rubuta mu suka rubuta sunan su ba
mamman tare sunana nazo ne saboda irista saboda ina kishin kasa ta shi ya kani saboda haka ina so in zabe yayi ni ma yanzu yayi zabe sabon abu ne yazo gare mu bamu san shi ba kenan yanzu ne ya kamata zamu sani shi sai mu ƙara hakuri
yan siyasa irin su Alhan Abubakar sun yaba da wannan yunkuri da suka bayyana a matsayin wani matakin magance magudin zabe
gaskiya fi sabilillah wannan kofa ta rufe shi ta san cewa ana sargi ayi sata ko ya wani abu wannan babu muna gayyata dukkan mutane duk wanda yake da ajin wanda zai yi zabe mai shekara 18 abinda yi sama ya fita ya rubuta mutane shi da iyali
matasa na da rawar takawa wajen cin magurin da aka sa gaba a karkashin wannan aiki inji Abubakar wani matashin dan siyasa
jiyar mafi yawan al'umma da ke cikin ƙasa duka matasa ne kenan ko irin aiki ne inda na cin gaba ne namu ne matasa kenan dole sai mun jajirce mun kama abun da hannunmu da ƙarfin mutum
a ranar 1 ga watan Oktoba ne ya kamata a soma wannan aiki sai dai tangardar na'urori ta haddasa tsaiko kafin a shawo kanta a ƙarshen mako sai dai ƴan adawa na ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zabe saboda a cewar su hukumar zabe ba ta da cikakken halacci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma 16 ga watan Oktoba ce ranar abinci ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware musamman. Albarkacin wannan rana, wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya tattauna da wasu 'yan gudun hijira a jihar Borno akan kalubalen da suke fuskanta ta fannin noma da samun abinci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ranar 16 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar abinci na duniya tun 1945 ne da hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Food Agricultural Organization suka kebe wannan rana don gudanar da bukukuwa da kuma kokarin yaki da matsalolin yunwa a faɗin duniya baki daya. Wannan rana dai na ɗaya daga cikin ranaku masu muhimmanci a irin ranakun da Majalisar Dinkin Duniya ke kebewa saboda muhimmancin abinci ga bil'adama hakan kuma gudanar da faɗakarwa a irin wannan rana don tabbatar da samar da abinci mai gina jiki da ma yakar matsalar yunwa baki daya a duniya sai dai wasu al'umman jihar Borno da rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma ke samun mafaka a wasu sunanin 'yan gudun hijira ba su ma san da irin wannan rana ba don irin matsalolin da suke fuskanta na karancin abinci da ga cewa akan samu tallafi daga wajen hukumomi kungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu gwamnatoci da kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma duk lokacin da mutum ya ziyarci irin waɗannan sansanoni zai dinga jin sabbin labari ne na karancin abinci na dai ziyarci wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da jin yadda waɗannan al'umma ke gudanar da rayuwarsu da ma yadda suke samun abinci ga ma yadda hidima ta kasance da wasu daga cikin su
kin samu amali to kamar me kuke bukata a wannan wuri wanda baku da shi
na farko za mu samu zuwa mai noma inda muke godewa za mu samu zuwa mai noma ba
da su kuna kam ne yanzu
muna kam ne abinci ba mu samu wata mu yawa ba mu samu abinci ba na biyu mun tafi abuna gwana mun tafi mai noma tukun abin mai noma mun samu kudi wana mun zo za mu saya abin da za mu ci
ok noman kudi kuke zuwa
kudi neman kudi a biya mu saya abinci haka mun bukaran ba su bari mun dinga zuwa mutane mu
menene bukatun ku ne
tamu mu ke zuwa kamnan ya Allah yarda abincin mu yau watan kudu ban samu ba ya Allah ya takame ni abinci
kuma bako samu abinci akan
lokaci eh baka samu kuma mun fita jejima Boko Haram sun kashe mu ja da takarin ja ma wani mutane sun kashe da a galamari
kun je noma ne
eh sun tafi noma ne eh noman kudi ne sun kashe watan mu biyu ya wuce wannan Boko Haram sun kashe mutane 30 da wani a cikin kamnan ma
dole ne kuke so gwamnati ta yi muku
abinci
yawa ya dame ya dame mu ba ba mu da kai ba mu sira kuma ba abinci yawa kai wata biyar ba mu samu abinci
daga ina kika zo
daga abun nan miji ne
eh ba ku da abinci
ba mu da abinci
shine kai bukatun kwana
eh ba mu da kosta ta ga yaran mu da mu
menene matsalolin ku
eh matsalolin mu yana da yawa dalilin da yasa yanzu haka abinci da kansa kuma face abun da muke fahimta ba mu da shi na biyu ba mu da dakuna na uku ba mu da sana'a
ba ku da sana'a
ba mu da sana'a
eh so kuke ku samu abincin da za ku ci tunda ku ce ba ku samu abinci
eh yanzu haka presently da akwai wanda suna tafiya daji ana police wayan su suna zuwa mai moya sarayinta ce da wani ajiya binne wani kwata kwata ba su wani toro da kabamba ka ba mu da halin wani
suke zuwa yi a daji kace wasu suna zuwa daji
suna zuwa da sarayinta ce shirin mai yanzu an rufe haka ana kashe mutane
wasu daga cikin yan gurin hijira da yanzu haka ke samu mafaka a wasan sanoni da ke cikin garin mai duhu kenan ke bayyana kokan su na karancin abinci a daidai irin wannan rana da majalisar dinkin duniya ta ware da samar da isasshen abinci mai gina jiki ga al'umma Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah a gaida Haruna Dauda Biyu A jiya 15 ga watan Oktoba aka yi bikin ranar matan karkara ta duniya da nufin tunatar da gwamnatocin kasashe masu tasowa irin nauyin da ya rataya a wuyansu game da halin da mata ke ciki a yankunan karkara ta yadda za a dauki matakan magance matsalolin da suke fama da su Za mu sake komawa Niger ga wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma da karin bayani
Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuni da cewa mace ɗaya daga cikin uku a duniya na rayuwa ne ta hanyar ayyukan noma da kiwo. Saboda haka a bana aka karkatar da akalar shagulgulan ranar ta matan karkara wajen neman hanyoyin ƙarfafa matakan inganta rayuwar mata da 'yan matan karkara. Ganin yadda illolin canjin yanayi ke haifar da cikas wa harkokin waɗannan bayin Allah, Hajiya Halima Sarmai, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ta ce ya yi daidai da yanayin da matan yankin Sahel ke ciki a yau.
Canjin yanayi ya tabbata saboda ni kaga yanzu har mun shiga watan Oktoba ana ruwa. Kaga mata suna noma, mata suna kirshi, mata suna sassabe, mata suna komi. To menene ake iya ama mutanen karkara? Ya kamata a samu kayan aiki na zamani a bamu, a samu taki na zamani a bamu.
Haka kuma binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa kashi 80 daga cikin 100 na gidajen da ke da matsalar ruwan sha a karkara na dogara ne da mata da 'yan mata wajen nemo ruwan da za su yi amfani da shi. Misalin yadda abin yake a yau a nan Nijar.
Ba famfuna ba gare mu. In gidaje ma ka je ba samu ba za ka yi je rijiyar nan ce za ka tahiya dai. Haka ne in akwai ruwa in an cika ka doko in babu kuma gaskiya abun ba dadi wallahi a gyara haffanfuna duka babu rijiya ma babu ruwa yanzu sai mu kwana biyu babu ruwa ruwan da zaka sayi ma Allah na tuwa ga abun gidanka ma ruwan da zaka sayi ma sai a ce maka bido sai 50 40 ko 20 ina talaka ina gani abun sai ruwa sai mun je rijiya yau rijiyan ma babu ruwa rijiyan ma yau da muka she babu ruwa Allah galibi ga yanar ruwa yau bido bi gare mu mu dai gwamnati ta diba don ga yanayi gaskiya
Wannan na daga cikin matsalolin da a yau aka gano cewa suna yi wa ilimin mata tarnaƙi a ƙasashe masu tasowa.
Ana cewa a Nijar akwai matsalar karatu 'yan mata. Dole a samu matsala saboda su ke kama ma uwayensu. To uwayensu kuma ba su da kayan aiki wanda za a yi da gaugawa a yi shi a lokaci a yi har a samu damar su ma su je su ɗauki darasi.
Ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Tari Bako da ke rangadi yanzu haka a yankin Tawa don duba halin da mata ke ciki a karkara. Ta bayyana cewa gwamnatin kasar na ci gaba da daukar matakan inganta rayuwar mata.
Mata yanzu suna cikin garake ko garin da muka gani toro. Tabarkalla mata akwai yau macen da aka ce in tayi noman rani na albasa kadai sai ta samu jin miliyan 2 a cikin aikin da tayi na shekara. To kaga ko babban alfahari ne babban abu ne wannan yan Nijar da ce dan Nijar da aka kawo cikin karkara bayan an yi noma an cashe an yi komi mata kuma su dauki hanyar garake. Kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu a rozuwar da wani duk abin da ya kamata
kayan aiki
da sarki mu yana badawa fi sabilin Allah macen Nijar yau tana gani a ƙas horo da ake ba su na noman rani shi ma yau suna umhana da shi
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Madalla Gaida Sule Mumuni Barma kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa mako muna tare da wani sabon bako David Dimas da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC bun bar bakon da mai gabatar da kansa to bako gare ka
nagode jama'a assalamu alaikum sunana David Dimas ni dan bula ne daga kauyen da ake kira Murgaran a karamar hukumar Damsa a Adamawa state ni marubuci ne na nan a Washington DC da zama da aure da aiki da sauransu na yi shekara 11 a wannan kasa kuma ina nan lafiya
to malam David mun gode a takaice malam David zaka faɗa muna wace shekara ka baro Najeriya ka baro Adamawa zancewa
nagode na bar Adamawa da Jimawa na yi makaranta a Kudu babana dan sanda ne mun tashi a Kudu amma mukan je gida mu yi gaisuwa so na bar Adamawa da dan Jimawa na zo Kudu na yi makaranta na koma na yi makaranta arewa sai na bar arewa na koma na shiga aiki kamin na bar kasar mu Najeriya a 2009 watan uku na bar Najeriya na zo wannan kasa
to malam David kakin ka baro Najeriya wani karatu ka je a jami'a can a Najeriya koko kasuwanci kike wani aiki kake yi wani irin aiki ne kake yi kakin ka baro a Najeriya
ni na yi makaranta a University of Maiduguri, Jami'ar Maiduguri, na yi Polytechnic, Ramat Polytechnic, na gama na shiga Jami'ar Maiduguri, na gama na karanta Turanci, na koma na zama marubuci a Kudu, na samu aiki a inda ake ce da shi oil and gas kamin na bar ƙasa. So na yi makaranta a arewa, na yi aiki da kuma da sauransu kamin bar ƙasa.
To malam David kace ka kai marubuci ne ya ka kasance a kamfanin da ake sai da mai kuma asalin kai marubuci ne
to a Ramat na yi diploma na accountant finance so da nazo samun aiki tunda na yi makaranta na samu qualification na account da sauransu ya hadu da cewa wai ina da degree ana neman wanda yana da ilimi na bi da jama'a da kuma dan account kadan siyasa aka ni na samu aikin na samu na cigaba haka na samu kaina da kuma ikon Allah
to kenan shekara nawa kai kenan kana aiki a wannan kamfanin
nayi shekara daya ina aiki a wannan kamfanin kamin nan din na aiki a gidan radio a wani wuri abinda ana ce da shi radio show presenter a Ikeja na aiki a wurin kamin nan na rubuce labaru da sauransu
to daga nan kace sai ka baro Najeriya kinan da ka baro Najeriya lokacin nan kana aiki a kamfanin ke kula da man fetur
oil and gas servicing company dai zan kira ta muna nan dai client namu su ne irin official da su NNPC da kanta da su Chevron da sauransu
to me dalilin barin Najeriya zuwa nan Amerika
a gaskiya zan ce alhamdulillah na gode Allah ya bani rayuwa mai kyau a Najeriya amma na bar Najeriya na zo wannan kasa neman ilimi da kuma rayuwa mai inganci na zo neman abubuwa kamar haka in zo in ci gaba tunda na yi first degree nawa a Najeriya na zo neman a master's da sauransu a nan in ci gaba samu kuma aikin da zan iya in yi samu abinda ana kira international experience ilimi mai zurfi
musamman ma a ce nana Amurka idan in kai karatu Amurka in ka koma gida gaskiya za ka iya taimaka ma al'umma
haka take
to da ka zo nan ka samu albarkacin wannan kasar ka samu ka kammala karatun naka nan master ne kake so kai
yes na samu na kammala master's nawa a cyber security technology samu kuma IT abinda ake kira cyber security da IT da sauransu na samu aiki so zan ce da na samu na cika duk abinda ya kawo ni nan din na samu na da iyali na da aiki kuma na yi karatu mai zurfi
kenan yanzu haka kana da degree kamar nawa
Degree na guda biyu ne yanzu, yanzu haka ina neman na uku wanda ake kira PhD from North Central University. In Allah ya kaiwa da lafiya, zan fara shi cikin watan daya shekara mai zuwa.
Shi ma degree ne a cikin cyber security ko ko?
Degree PhD in abinda ake kira information assurance.
Malam David Dimas da asalin kasar Nigeria wanda ke nan babban birnin Washington. Mun gode da mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Tuma da lagai da Abdul Aziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce Salam VOA Hausa, ya Allah muna roƙanka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da wasu jihohin ƙasar mu Najeriya suke fuskanta gani yadda lamarin kullun na yau daban na gobe daban. Sakon na gaba kuma ya fito ne daga Fatima Sade Saidu Daura inda ita kuma ta ce Salam VOA Hausa, muna Allah wadai da cin zarafin da jami'an tsaro suke wa al'umma a bakin wadar mutanen masarautar Daura, don haka muna fatan mahukuntan Najeriya su gaggauta daukar mataki akan wannan matsalar wanda ta addabe mu. Sai kuma sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ita kuma ta ce Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama da najajanta wa al'ummomin jihohin mu na kasar mu Najeriya wanda ambaliyar ruwa yayi sanadiyar raba su da gidajen su. Ta fatan gwamnatocin su da masu hannu da shuni za su tallafa musu don rage radadin asarar da suka yi a zukatansu. Ga kuma sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamsa Galadima da Sani Mai Langelange tare da dan Asabe Mai Fata Yawuri inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa, a yau muna kira ga ministan tsaron Najeriya wato General Magashi wajen daukar matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da ayyukan kungiyar a arewa maso gabashin tarayyar Najeriya kai da ma tarayyar Najeriya baki daya. Sako mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga tare da Usman Muhammad Maiduguri da kuma Tahir M Tahir Jambulo inda su kuma suka ce mun yi imani cewa manufofin shugaba Baba Buhari akan tattalin arziki suna da kyau kuma za su haifar da ɗa mai ido, sai dai matakan da dokokin da ake amfani da su suna jefa talakawan ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa da ƙara samarwa talauci gindin zama, misali kamar rufe iyakokin da suka hada Najeriya da ƙasashen makwabtanta da ƙara harajin kayayyaki da kuma sa takunkumi akan kamawa. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai duba yayi nazari akan wannan al'amarin. To madalla, kuma mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, jama'a a Turkiya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin da suka kai ziyara Turkiya domin dakatar da shirin Turkiya na mamaye arewa maso gabashin Syria. Tun farko da Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana takwarorin aikin su na Turkiya, yace idan shugaban kasa Donald Trump ya je Turkiya to zai gana da shi. Yau Laraba rikicin siyasar da ya shafi watanni hudu a Hong Kong ya kai ga zauren majalisu a daidai lokacin da 'yan majalisun masu goyon bayan tafarkin demokaradiyya suka katsa jawabin shugabar yankin Carrie Lam, suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisa, inda 'yan majalisun masu rajin demokaradiyya suka daga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini.
Kuma sauraro, a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun takon sakar da ake yi tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago a Najeriya game da karin albashin ma'aikata a kasar. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gration da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.